Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare da Aliyar Giras Abdu da sauran abokan aiki muka saki muke kamu wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 13 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu, yan sanda sun ce dalibai musulmi a Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya sun kace wata daliba Krista ta wajen jifar ta da duwatsu suka kuma kona gawarta bayan da suka zarge ta da yin sabo. Gwamnatin Finland ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta nemi shiga kungiyar tsaro ta NATO ba tare da bata lokaci ba a matsayin martani kan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Kana asusun tallafawa kananan yara UNICEF ya ce kimanin yara miliyan 18.5 ne galibi mata ba sa samun ilimi a Najeriya sakamakon hare-hare da garkuwa da dalibai da 'yan bindiga ke yi a arewacin kasar.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa kasar Kamaru ta kulla wata yarjejeniyar haƙo ma'adanai da kasar China.
Gwamnatin Kamaru za ta yaba tuhu da gaske da wannan yarjejeniya. Za a samu shigar kuɗaɗe masu yawa da kuma aiki da za a samarwa matasa a wannan bangaren domin daƙile zaman kashe wando.
Idan muka leƙa Najeriya kuwa, ma'aikatan ayyukan jin ƙai da bada agajin gaggawa ciki gudanar taron bada horo ga nakasassu kan sana'o'in hannu a Kano.
Za mu ba su training akan yadda za su harhaɗa man shafawa, sabulun wanka, sabulun wanki, za mu kuma horar da su akan noman kifi.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, Isa Lawal Ikra zai kawo mana shirin sa na manuniya. Sai kuma nasihar Juma'a daga Malaima, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Yan sanda sun ce dalibai musulmi a Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya sun kashe wata daliba Krista ta wajen jifar ta da duwatsu suka kuma kona gawarta bayan da suka zarge ta da yin sabo. Kakakin rundunar yan sanda na jihar Sokoto Sanusi Abubakar ya ce wasu dalibai musulmi a kwalejin ilimi ta Shehu Shagari sun tayar da tarzoma bayan da wata daliba Deborah Samuel ta yi waɗansu kalamai a kafofin sada zumunta da suka ɗauka a matsayin sabo. Bisa ga cewarsa, ɗaliban sun fitar da ita ƙarfi da yaji daga wani ɗaki da hukumomi suka ɓoye ta, kana suka kashe ta suka kuma cinnawa ginin wuta. 'Yan sanda sun ce za su kama dukkan waɗanda aka gani a hotunan bidiyon da aka yi ta yayatawa a kafofin sada zumunta. Gwamnatin jihar Sokoto ta ba da umarnin rufe makarantar ba tare da ɓata lokaci ba da nufin gudanar da cikakken bincike. Ranar 13 ga watan Mayu ta kasance ranar mata a jamhuriyar Niger, ranar da matan suke fitowa domin jan hankalin al'umma kan abin da ya tsone musu ido. Tun daga lokacin da aka fara wannan gangami, hukumomi suka fara kulawa da damawa da mata harkokin siyasa, jagoranci, rike madafu da kuma sauransu. A bana, maudu'in taron shine gudunmuwar mata a matsalolin tsaro. A hirarta da wakiliyar Tamar Abari, Hadiza Himma, 'yar kungiyar farar hula kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata, ta yi ƙarin haske kan dalilan zaɓar wannan maudu'in na bana.
Wannan maudu'i an ɗauke shi ne saboda lokacin kashe-kashe an kulla muke. Yanzu in kika diba a Afirka ta yamma ko mu nan wajen Sahara, muna cikin kashe-kashe an kulla na ta'addanci. Mata suna da babban gudunmuwa da za su kawo a cikin harkar tsaro. Tunda yau in ba a ci ma guri bisa kan harkar tsaro, me yasa? Saboda mata ne ba a sa a cikin tahiya ba. In aka diba a duniya, mata su ne kaso wajen 52. Wa'annan matan su ne wa'anda wannan abun ya shafa. Kin ga in ana harkar tsaro, mata mazazan su ne ake kashewa, ɗiyansu ne ake kashewa, za a tai a bar su da marayu. Banda shi kuma wa'annan matan su ne ake uzura ma in an ƙare yaƙi ma wa'annan mayaka da mata suke unhwani su cimma gurinsu. Akwai wasu ƙudurori da majalisa ta ɗinkin duniya ta fannin tsaro wadda ake cewa Conseil de la Securite ta ɗauka. wajen guda 11 ke akwai duk wa'annan kudirrika suna magana ne a bisa kan kare haƙƙin mata da aba mata intin su a lokacin yaki da kuma ya kamata in akwai wasu shawara da gudunmuwa da sasantawa da ya kamata a yi da waye kai a bisa kan harkar yaki ko kuma neman kwanciyar hankali mai dorewa ya kamata a rika sa mata kuma a cikin duniya akwai mata da yawa waɗanda sun taka rawar gani bisa kan kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya mai dorewa.
Hadiza Himma ya gwagwarmaya a hirarsu da wakilinmu Tamar Abari. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Finland ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta nemi shiga ƙungiyar tsaro ta NATO ba tare da ɓata lokaci ba a matsayin martani kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, lamarin da zai sauya tsarin harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Finland a cikin makonni ƙalilan. 'Yan majalisar dokoki na ƙasar Finland za su kaɗa kuri'a cikin makonni masu zuwa kafin gabatar da buƙatar shiga ƙungiyar ta NATO a hukumance mako mai zuwa a wani yunkuri da ake gani na haɗin gwiwa ne da ƙasar Sweden. Rasha ta yi barazanar ɗaukar abin da ta kira matakin fasaha na soja idan Finland ta shiga ƙungiyar ƙawancen.
Inan jima kaɗan alheriyar sake dawowa da labarai kafin nan za mu liƙa ƙasar Kamaru wadda ta ƙulla wata yarjejeniya da ƙasar China ta ƙarƙara fa a kudancin ƙasar. Sai dai wannan yarjejeniya na shan suka daga masana tattalin arziki da ma masu adawa. Ga ƙarin bayani daga Muhammad Bachar Ladan.
Kamaru ta haɗa yarjejeniyar haƙar ma'adanai da ƙasar shi. Ministan ma'adanan Kamaru Gabriel Dodon Doke ne ya rattaba hannu da kamfani Sinotrail Corporation a ranar 6 ga watan Mayu ta shekara 2022. Wannan yarjejeniyar ta hada da haƙar karafa a Kirbi da ke kudancin Kamaru na tsawon shekaru 50. Ta hanyar wannan ma'adanai Kamaru za ta samu kudaden shiga kimanin biliyan 23 na kudin sefa a kowace shekara. Al'ummar yankin da aikin ya shafa kuma za su samu gajiyar tallafin kusan biliyan 5. Ga kaɗan daga bakin minista Dodon Doke.
Justement le trésor public engrangera à travers cette activité, j'allais dire ce projet.
Gwamnatin Kamaru za ta riba tun da gaske da wannan yarjejeniyar. Za a samu shigan kuɗaɗe masu yawa da kuma aiki da za a samarwa matasa a wannan ɓangaren domin daƙile zaman kashe wando. Sai kuma al'ummar wannan yanki da za a taimaka musu su ma da gaske. Sai dai 'yan adawa da masana tattalin arziki ba su gamsu da wannan yarjejeniyar ba. Suna cewa kuɗin da ake nufin zubawa gwamnatin Kamaru ya yi ƙaranci da gaske. Edmond Fiati, masanin tattalin arziki ne, ya ce.
Pour le prix que nous avons vu, moi ça me pose quand même des questions.
Wannan kuɗin shiga da aka bayyana mana cewa za a bawa ƙasar Kamaru a ƙarƙashin wannan yarjejeniya, a gaskiya bai yi ba. Ya za a yi minista ya rattaba hannu da sunan ƙasa domin a bamu biliyan 23 a kowace shekara. Alhalin yanzu kuɗin ƙarfe ya haura sosai a kasuwa, ya zama dola 2,000 kowane ton bayan an sarrafa shi. Wannan na da ban mamaki, yana da kuma ban haushi.
Non, c'est de l'ergotage, ça ne veut absolument rien dire.
Wannan yarjejeniyar ba ta da ma'ana ko kaɗan. Mun san yadda abubuwa suke gudana da 'yan sama. Direbobi kawai suke ɗauka a ƙasashen, saboda yayin da suka zo ƙasashen namu, zuwa suke da duk ma'aikatansu. Hatta masu yi musu girki da daga sin suke zuwa da su. Mutane da yawa suka ce ba abin yarda ba ne a ce a tsawon shekaru 50 na aikin haƙar ma'adanai, ƙasar Kamaru za ta samu kawai biliyan 300,000 na kuɗin sefa a matsayin kuɗin shiga. Dole a sake lale. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
A gai da Muhammad Bashir Ladan, harin zai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga alheri ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce kimanin ƙananan yara miliyan 18,500 ne, galibi mata, ba sa samun ilimi a Najeriya adadin da ya haura na shekara ta 2021. Bara asusun na UNICEF ya yi kiyasin cewa kananan yara miliyan 10,500 ne ba sa zuwa makaranta a ƙasar da tafi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka. A hirar shi da manema labarai babban jami'in ofishin UNICEF a birnin Kano Rahama Fara ya bayyana cewa hare-haren da masu ra'ayin jihadi da kuma mahara ke kaiwa a arewacin ƙasar sun gurguntar da harkokin ilimi. Bisa ga cewarsa, hare-haren sun sa gwiwar iyaye ta yi sanyi suka kuma hana su tura 'ya'yansu makaranta. Tunda kungiyar Boko Haram ta sace sama da 'yan mata 200 a makarantar Chibok, aka ci gaba da kai hare-hare da kuma garkuwa da ɗalibai. Asusun UNICEF ya bayyana cewa a bara 'yan bindiga sun yi garkuwa da kimanin ɗalibai 1,500 yayin da aka saki galibin su bayan biyan kuɗin fansa. Har yanzu da dama suna hannun 'yan bindigar a cikin jeji. 'Yan sanda a ƙasar Pakistan sun faɗa jiya Alhamis cewa wani bom ya tashi a birnin Karachi ya kashe mutum guda ya kuma jikkata waɗansu 13. Wani abin fashewa da aka ɗana a kan babur ya tarwatse da kusan tsakar dare a cibiyar kasuwanci ta sada da ake samun hada-hadar jama'a bisa ga cewar 'yan sanda da kuma jami'an asibiti. Bisa ga dukkan alamu an tunkari wata mota ce da ke ɗauke da jami'an tsaro mayakan ruwa na ƙasar Pakistan. Fashewar ta lalata motoci da dama da suka hada da motar jami'an tsaron yayin da biyu daga cikin jami'an tsaron suka jikkata. Babu wata kungiya da ta dauki alhakin harin nan da nan. Daga ƙarshe, karancin madarar jarirai da aka fara fuskanta watanni da dama da suka shige ya fara tsananta a Amurka yayin da kalubalen kai madarar shaguna da kuma dakatar da amfani da waɗansu da ke kasuwanni ya sa iyaye fuskantar kalubale wajen samun madarar. Karancin madarar ya sa shaguna ƙayyade yawan madara da iyaye za su iya saya domin gudun kada waɗansu su saya su tara. An fara fuskantar karancin madarar jarirai ne a ƙarshen shekarar da ta gabata bisa ga rahoton wani kamfani da ke sa ido kan kayayyaki da ake sayarwa a shagunan sayar da kayan masarufi. Jiya Alhamis, fadar White House ta sanar da cewa gwamnatin shugaba Biden tana ɗaukar matakai da dama na shawo kan wannan lamari.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ma'aikatar ayyukan jinƙai da bada agajin gaggawa ta Najeriya na gudanar taron bada horo kan sana'o'in hannu da noman kifi ga nakasassu maza da mata da suka fito daga shiya arewa maso yammacin ƙasar a wani mataki na ƙarfafa musu gwiwa don dogaro da kai. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoton.
Taron Naini uku na gudana ne a nan Kano, inda aka zakulo mahalarta taron daga jihohin Kaduna da Katsina da Sokoto da Zamfara da Kebbi da Jigawa da kuma Kanan. Alhaji Garba Magaji, da ya wakilci babban sakataren ma'aikatar ayyukan jin ƙai da bada agajin gaggawa ta ƙasa Dr. Nasir Gwarzo, ya yi ƙarin bayani.
Za mu ba su training a kan yadda za su harhaɗa man shafawa, sabulun wanka, sabulun wanki. Za mu kuma horar da su a kan yadda za su ainihin haɓaka noman kifi na gyaran waya da kuma kwamfuta. Abu ne wanda za a ci gaba da shi, wannan farawa ne, ba wai an gama abu ne.
Dr. Bilyamini Umar ƙwararren likitan dabbobi ne da ke fama da lalurar ciwon laka, kuma shugaban kungiyar masu fama da wannan cuta ta ƙasa reshen jihar Zamfara, ya ce wani bangare na bitar ya yi daidai da fannin da ya kware.
Kamar yanzu shi wannan fish farming, ko da ma mu likitocin dabbobi akwai bangarora da dama na harkar kiwo wanda ya shafi kiwon kaji, kifi da dai makamantansu. To wannan zai ƙara taimaka min wurin a kasuwanci da nake yi da kuma ba mutane a al'umma taimako na yadda za su dogaro da kansu ta wannan gefen na sana'o'in.
Shi kuwa Aliyu Altin Riba, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta Najeriya reshen jihar Kebbi, ya ce sun dade suna dakon makamancin wannan tsari daga gwamnati.
Kamar yadda aka yi bayani daga ba mutum kifi kun muka gora mishi yadda zai kama kifi. Ma'ana kasuwanci. Za a koya muna kasuwanci wanda za mu dogaro da kanmu har ma waɗansu wanda suke tare da mu su ma su amfana. Saboda idan aka samu kasuwanci ko kuma aka samu jalli na yin kasuwancin nan, to gaskiya Allah ba karamin tasiri zai yi ga mutane masu na ƙasa ba. To muna kashi 15 ne a cikin 100 na yawan jama'ar Najeriya. So ina ganin idan za a doki kashi 10 ciki a tallafa musu, to ma an karar da abun nan. Saboda already kashi 5 din nan da makila akwai ne suka dan jingina dagawa suke son a yi musu ko kuma a tura su. Saboda haka muna fata kuma banda wangara aka wahara yanzu dukkan mutanen mu masu lalura ta musamman Allah ya sa su ma su samu shiga cikin wannan horo domin kowa dogaro da kanshi.
A ƙarshen taron bada horon za a baiwa kowanne guda daga cikin mahalartan naira 100,000 a matsayin kuɗin jari, sai dai akwai tsarin bibiya daga jami'an gwamnati.
Cabinet Secretary ya gaya musu cewa za a riƙa bibiyar su san cewa shin sun ci gaba da wannan abun, shin ya albarkaci ainihin rayuwarsu kamar yadda muka tsammani ko kuma ainihin yaya.
Jimlar na kasa su 30 ne ke halartar taron bitar wadda za a kammala a ranar Juma'a mai zuwa. Duk da cewa an yi makamancin wannan taro a sauran manyan shiyoyi na Najeriya, amma hakan na alamta cewa akwai doguwar tafiya kafin wannan shiri na ma'aikatar jin kai da ba da agajin gaggawa ta Najeriya ya kai ga adadin nakasassun kasar da ke bukatar wannan horo da tallafin jari. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gayi da Mahmud Ibrahim Kwari, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Wanda ya zai agogon a nan yake cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu kuma sai shirin
manuniya.
Ashe dai wani hadarin hatsari majalisar da jan tarayyar Najeriya ta hango game da kuskurimar dokokin zaɓe ta ce a koma baya a sake sabon duba.
To bai kamata ka yi zaɓe ba, ka shiga ka yi zaɓe. In aka je kotu ta ce ai zaɓe ba ta yi ba, ai ɓanna. Kuma wannan zai shafi kusan kowane babban jam'iyya.
Ita kuma majalisar gamayyar jam'iyyun Najeriya da ta tattaki buƙatar ganin an ƙara wa'adin zaɓen fidda gwani cikin jam'iyyun tarayyar Najeriya zuwa hukumar zaɓen tarayyar Najeriya tabbatarwa da duniya ta yi cewa har yanzu ba ta cire rai cewa za a ƙara lokacin zaɓen fidda gwanin ba.
Duk da haka dai muna so dai su sake dubawa su gani, to kuma ya yarda cewa za su zo su duba. Insha Allah za mu samu daidaituwa.
Game da maganar masu mukami a gwamnatin tarayyar Najeriya da suka riga suka sai takardar sha'awar taka takara ba tare da sun aje mukami ba, kowa ɗaya daga cikin lauyoyin Najeriya ne ke cewa sun riga sun taka tarko koda ko sun tuba.
Duk wani wanda ya je ya sayi form to ya riga ya shiga cikin harkokin hada-hada, yayi akan karyawa ta wannan doka din. Saura kuma sai mu tsaya mu gani idan an je an kalubalanci wannan a kotu, to wannan yana iya shafan nagartaccen tsayawa takarar shi.
Game da maganar farashin takardar taka takara na jam'iyyun tarayyar Najeriya, kuwa ƴan Najeriya ne ke ci gaba da tattauna batun da suka ce a gaskiyar magana siyasar Najeriya ta turgude daga kyakkyawar turba.
A ce wai yanzu an zo ana saka fom na gwamna miliyan 50, na shugaban kasa miliyan 100, to ya ilahi ina za a.
To gaskiya ba maganar tsadar kuɗin ne yake da matsala ba, matsalar inda mutanen suka samu kuɗin.
Sai dai su ƴan majalisun kasashen Afirka gaya wa duniya suke cewa akwai buƙatar kasashe masu ƙarfin tattalin arziki su yafe wa kasashen Afirka basukan da suka ci domin ya riga ya zama musu guba.
Muna zanen a yafe bashin amma kuma share bashin gaba ɗaya, dan an yi mana baya ba zai kanmu ne ma gaba ba.
Waɗannan faso mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin an kawo ƴan ƙasa Roman demokradiyyar da za su dinga warba. Shiri na 65 cikin jerin shirin manuniyan da a duk ranar Juma'a ku masu sauraro kukan yi mana maraba. Mai yiwa maraban kuma amma ta tattauna batun tattago ta 10 ga kasashen Afirka ne yasa masun Afirkan suka tattara taron tunkuɗe tarin bashin da ke kan kasashen Afirkan dan su masu samu su dan yi kiba. Har ma dai mataimakin shugaban majalisa wakilan tarayyar Najeriya Honorable Ahmad Idris Wase na warware batun da yace ƴan Afirka dai suna buƙatar a yaye musu wannan bashi dan su samu sawaba.
Abin da yake sa cin wannan taro farko tukuna a hadin kan nahiyar mu ta Afirka da kuma samun dogaro da kai da walwala ta hanyar da za a duba abubuwan suka tafi kuma suka shafi nahiyar, misali abubuwan suka shafi basu suka a ga cewa an shafi wa'annan basu suka don mu samu dogaro da kai da walwala. Muna sanin a yafe bashin amma kuma share bashin gaba daya.
Ai da an taba yafe mana basu suka amma kuma suka sake taruwa.
Kullun wanda ya bashi da shi sheke roko kuma sheke dima. Dan an yi mana baya ba zai hannu ni ma gaba ba.
Kai za ku ja hankalin wa'annan kasashe da kuke ciwo bashin a hannun su.
Farko tukuna su duba halin da muka shiga da cewa su karan kansu abin da suka samu abubuwa ne suka samu su Afrika ba abu ne muke da muke nema special ba. Yan uwan mu ne da iyaye da kakanni aka kwashi suka zuka yi bauta suka rayar da wannan tattalin arziki nasu da kuma samu musu wannan arziki.
Dalamu dai duk da hukuncin kotun dauka karar da tace dukkanin masu mukamman da ke rike da mukami suke son taka takara su aje mukami da kuma umarnin aje mukamin ministocin tare Najeriya da aka ce wannan umarni ne daga bakin baba. Daya daga cikin lauyoyin Najeriya barista mai nasara Umar din da ke fashin baki ya ce ai an riga an tabka tabkin da koda sun sauka tunda dai sun saye form na sha'awar taka takara akan kujera to sun riga sun ciyo guba.
Matsayin sashi na 84 sakin sashi na 12 a takaice shine duk wani mai rike da mukami na nadi, mukami ne na minista, mukami ne na ambassador, mukami ne na DG ko executive secretary ko wace hukuma ce kake rike da ita, duk wannan su wanda yake da ra'ayin yayi takara to dole ne ya ajiye mukamin shi kamin a fara shirye-shiryen da zai sa shi yayi wannan takara. A nan wurin duk wani wanda ya je ya sayi form to ya riga ya shiga cikin harkokin hada-hada na shirin wannan takara, yayi akan karyawa ta wannan doka din. Saura kuma sai mu tsaya mu gani idan an je an kalubalanci wannan a kotu to wannan yana iya shafan nagartacciyar tsayawa takarar shi ko kuma ma ya shafi tsayawar jam'iyyar shi in dai shine ya zama wanda zai rike ma jam'iyyar tuta.
Ganin yadda wasu ƴan ƙasa ke ci gaba da cikukuyar cunar masar tarayyar Najeriya akan maganar kuskurimar kundin zaben da ta ƙara yin da wasu ke ganin bai yi daidai ba ya sa mataimakin mai tsawatarwa na masar jan tarayyar Najeriya Sanata Aliyu Sabi Abdullahi Sanada Duniya cewa wani hadarin hadari fa masar ta hango da ba zai wa Najeriya dadi ba.
A tsohon doka dama can ai maganar delegate kuma aka yi maganar abin da ake kira statutory delegate irin shugaban kasa, gwamnoni, sanatoci, ɗan majalisa, ciyamomi, kansiloli su ne ake kira statutory delegate. To da aka zo gyaran wannan dokan ya aka yi Allahu alam sai ya kasance ashe ayin kuskure inda aka ce da ƙarin waɗanda suke wannan statutory delegate sai aka manta da wannan. Sai wasu suke gani in aka je da wannan zai iya yiwuwa a ce ai kawai sai dai delegate ne kawai kamata su yi, wayancan statutory delegates din gaba ɗaya bai kamata su yi zaɓe ba. To bai kamata ka yi zaɓe ba kuma ka shiga ka yi zaɓe in aka je kotu ta ce ai zaɓe ba ta yi ba ai ɓanna, kuma wannan zai shafi kusan kowane babban jam'iyya. To shi yasa muka duba muka ga kuskure ne kuma in aka bashi ba karamin banna zai ba.
Game da maganar matsalar tsadar kuɗin sha'awar taka takara na jam'iyyu kuwa tsohon masar jan tare Najeriya daga jihar Kanan Dabo Sanata Mas'ud El Jibril Dogwa ne ya dire daren dallan bayanan da ya ce wannan farashi ba zai taimaki demokradiyyar Najeriya ba.
Dole ne ya zama na jam'iyya ta dinga kallon abubuwan nan ta gefe guda biyu. Gefe na farko shine idan ta tsawwala kuɗin nan ta san da cewar sai masu kuɗi ne za su zo su sai form, sannan ma kuɗin form ne aka tsawwala, ina magana kuɗin da za a zo a ce za a je a yi yakin neman zaɓe, ina magana kuɗin da za ka zo ka ce za ka je ka buga poster, ina magana kuɗin da za ka ɗauki agent da za su je su kula maka da akwatunan zaɓenka.
Ka tsaya zaɓe a shekara ta 1999 wai wancan lokaci nawa kuka tsaya ne?
Yayi mu a lokacin da muka sai tamu ina jin ni dai takarata ta sanata ina jin ko naira 2000 ne ko 2015. Kaga idan ka kwatanta wancan lokacin da yanzu ai al'amarin ba a magana.
Wannan ya nuna demokradiyyar Najeriya ta balaga kenan.
A'a, inda ta wannan bangaren ne ba magana ce ta ci gaba ba. A ce wai yanzu an zo ana saka form na sanata miliyan 20, na gwamna miliyan 50, na shugaban kasa miliyan 100. To ya ilahi ina za'a.
Sai dai wani mafashin baki akan al'amuran da kan kai komo a harkokin siyasa daga jihar ta Kanan Dabo Malam Ibrahim Ado Kurawa koro bayanin cewa ai ba ma kuɗin da aka tsawwala na siyan takardar sha'awar taka takarar ba, a yadda aka yi aka samu kuɗin ma shine abin da ya kamata ƴan kasa su duba.
To gaskiya ba magana tsadar kuɗin ne yake da matsala ba, matsalar inda mutanen suka samu kuɗin. Idan da a ce wa'annan mutane magoya baya ne alal haƙiƙa bil haƙi suka tara musu kudin to ya nuna irin karbosu to amma tunda ba hanyoyin da za a san ina suka samu wannan kudin shi yasa ya zama corruption to wannan shine illar ba wai yawan kudin ba
amma kuma ana hakaito kungiyoyin magoya baya suna cewa su ne suka sema mai neman takarawa ne
ni da kai duk mun sani cewa kungiyoyin nan a takarda ne yanzu in kana so a sema ka sai ka ba kungiyar ka ba su kudin saboda haka kaga da INEC da EFCC su ya kamata su fito da tsari na binciken mutane inda suka samu kudin ƴan Najeriya aka taurewa haƙi na cewa wanda jam'in nan suke ba za ka taɓa samun wani na gaske ya samu takara ba
ashe dai duk da fitowa fili ferere da hukumar zaben tarayyar Najeriya ta yi cewa ba za ta ƙara wa'adin lokacin za a zaben fidda gwamnati cikin jam'iyyu a ƙasar nan ba shugaban haɗakar majalisar jam'iyyun tarayyar Najeriya Malam Yusuf Saniya Bagin da ya go nan batu zuwa gaban kuma zaben ya ce har yanzu su kan ba su haƙura ba
ba mu so mu yi abu a cikin gaugawa kuma a zo a samu matsala da yawa wanda muka hankali ba sai a kai party court cewa party yayi abin da ba daidai bane to shine sa muka ce to ya kamata ita hukumar zabe da Allah su sake dubawa su ga yanda za a yi a ba jam'iyyu ɗan lokaci har zuwa August a kara mu wata bi kuma ya duba yace to lallakan zai kawo musu wasu matsaloli wanda a fahimtar su kuma a ganin sai suka shirya abin suna ganin kamar yanda dai suka kawo shi din nan shine suka gina kamar yafi nan to muka ce to eh to mun ji amma duk haka dai muna so dai su sake dubawa su gani to kuma ya yarda cewa za su duba abin da za su yi amma muna gani kamar insha Allah za mu samu daidaituwa
to duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sake sanar da wanda suka tasa manyan kujerun kasar nan a gaba domin kowa daga juma'an nan ma saura kwanaki 381 ne ga dukkanin masu muzuran matse murafin iko a wannan kasa su yi sallamar sakin kujerun idan ma sun yi sa'ar sakin su cikin muhibba kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan kawo muku dan karkabin kabe muku duk wata fargaba ni Isa Lawal Ikrar na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla a gaida na Ikrar baban manuniya yanzu kuma sai nasiha Juma daga bakin malamai
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Ibrahim Muhammad Duguri shugaban majalisar malaman babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri abin da nake so in jawo hankalinmu a wannan lokaci shine muhimmancin kyauta da kuma taimako ko taimakekeniya tsakanin al'umma baki daya babu shakka halin da muke ciki duk wanda ya dauki wata dukiya abin da ya shafi kudi abinci ko tufafi ko kuma kulawa da halin da wasu bayan Allah suke ciki ta hanyar dauke musu kudaden asibiti ko kuma kudin magani dan saboda rashin lafiyar da suka samu kawunan su a ciki ko kuma dai yaye musu wata damuwa da take damun su to abu ne wanda yake da muhimmanci a cikin addinin musulunci kuma duk mutumin da yake ciyar da dukiyarsa tsakani da Allah kuma dan neman yarda Allah ga wanda yake mabukaci ta hanyar bashi abinci ko ta hanyar bashi tufafi kamar yadda muka yi bayani ko kuma dai ya bashi kudin yayi duk abin da yake da bukata da wadannan kudade to babu shakka addinin musulunci ya kwadaitar da mu kuma ma akwai sassa ko kuma fannonin da suke zamowa wajibi wanda yake Allah ya hore masa wajibi ne taimakawa ƴan uwansa makusanta da iyaye na zumunci wato ƴan uwan na zumunci da kuma ainihin wato marayu da matafiya da kuma waɗanda suke gajiyayyu da kuma miskinai wannan taimako yana ƙara ainihin wato a kyakkyawar alaka tsakanin mai bayarwa da wanda ake bawa sannan kuma yana ƙarasa bayin Allah su yi wa junansu addu'a a yayin da ma ba su san ana yi musu addu'ar ba kuma wannan addu'a ce tafi zamowa karɓaɓɓiya a gurin mahallicin mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to masha Allah Allah saka da alkhairi masu raro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu damu ku da wani sabon shirin kafin bi salama bari mu amfani da wannan dama mu taya iyalan marigayi Alhaji Awwal Akawo da Alhaji Usman Musa dan baba murnar auren auren ƴaƴansu Isa Usman Musa da Riƙayya Awwal Akawo wanda za daura gobe Asabar a gidan Alhaji Yahya Ibrahim dake kusa da Ahlan Wasalan a unguwar Rogo dake Jos a jihar Filato da fatan Allah ba da zaman lafiya amin haka kuma na miƙa sakon taya murna ga iyalan Muhammad Bala Kucici wazirin sarkin Hausawa a New York da iyalan Usmaniya Akumasi da na Alhaji Audu Inayi na daurin auren ƴaƴansu Aisha Muhammad Ibrahim Mamman Lawan dan Karima wanda za daura a gobe Asabar da misalin karfe 3 na rana a masallacin Masjid Siddiqui wato titin Boston dake birnin Bronx na New York. Allah bai wa ma'auratan zaman lafiya. Yanzu a madadin alheri Grace Abdul ta gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne mu sakaran ni Sarfil Hashim da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai anjima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.